إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر ثلاثة أشهرين غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دار تريه دور ثلاثين دا ترى ديدي دا بير غوتم جون شكرا ميلادية تدبو بيدو قوم شاتقص وننشيني كسد نتري دا تمانين دا أكو دا جسكنجرين غير كسوسوان كرا تلتافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وند التافي موسوعة نتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوميد روان كان يدنغني لتبيع دحالة يد تفرك دمنها جند من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا درعي وسد الدين انسا دهل السد سورا بالآدم Allah ubangiji ya saka wa Ibnu Qayyim al-Jawziyya da alkhairi malame suna masa jinjina saboda nagarta aikin nan da kuma duba zuwa ga cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da littafansa da sauran kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Ibnu Qayyim al-Jawziyya yana tayi mana muqaddima game da al-ghazawat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqe da jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ajiya ya tike mana a iya muqaddimar da yayi wanda ya gama tattaunawa game da muhimmancin jihadi da bayani akan jarabawa da Allah yake mabayi da kashakashan jihadi da wasu fawaidu da muka ji a cikin waɗannan darussa da yayi mana Allah ubangiji ya samu dace to ɗan ƙarƙarin bayanai waɗanda nake so na rairayo mana su daga littafin watin al-jihad wal farq bainahu wa bainal fawda shine na farko dai kamar yadda muka ji a baya cewa jihadi bi mafhumihi al-am to yafi karfin abinda yake zuwa cikin kwakwalwar mutum da zaran an ambata idan an ambata kalmar jihadi galibi abinda ke zuwa cikin tunanin mutum shine fada na abuga umbuga tsakanin musulmai da kafirai amma asalin ma'anar kalmar jihadi a gun malamai tafi haka fadi da haka suke kasashi zuwa ga al-jihadul am wal jihadul khas al-jihadul am shine duk wani aiki wanda aiki ne ko magana wanda zai taimaka wajen yada addini da awace sadaka ne gwagwarmaya ne mai da martani ne yin gine-gine da tarurruka da tsara manhaja ta ilimi ko rubuta littattafai da yada abubuwa duk wani aiki da yake ana yin shi ne da nufin yada addini to sunan shi jihadi sawa'un da hannu ne ko da zuciya ko da rubutu ko da dukkanin su ko da dukiya amma aka zo aka dauki al-mafhumul khas to shine sai a tsaya akan abin da ake cewa yaki din yaki na fada tsakanin musulmai da kafirai sawa'un wannan yakin ya zama cewa musulmai sun zo kare kansu ne an kawo musu farmaki koko su ne suka kai farmaki dan su karye kashin bayan wata wato matsala da suke tunani ana tsananin ga wasu kafirai waɗanda suke so su zama musulmai matsala za su tada kayar baya ko za su kai farmaki ko za su yi intihakil hurumat za su shiga cikin za su ci mutuncin musulmai ko kuma dan kawai kokarin yada addinin musulunci da aka to ɗayan uku ne kenan ko dai domin fada da kasar musulunci ko kuma domin kashe kayar bayan wasu kafirai ko kuma dan kare kai idan kafirai sun kawo musulmai hari duk wannan ya daga cikin abin nan abin da ke bayuwa zuwa ga al-jihadul khas musulunci asali ya tsayu ne da ainihin wahayi da karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah damar ya amfani da takobi da karfin yaki don kare kansa da kare addinin sa da kuma yakan waɗanda suke so su hana ai addinin dan haka ba yakin ba shine asali ba sai wani dalili ire-iren waɗannan ya faru sannan ake junuhi zuwa gare shi taka jihadi yana bin bayan maslaha ne abinda ake ganin ya dace sannan za a yi wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zaman shi da ya Makka shekara 13 bai yaki kowa ba saboda babu maslaha a lokacin idan suka tada kai baya a lokacin to za a murkushe su ne gaba daya addinin ya lalace sannan sai Allah subhanahu wataala daga baya yazo shar'anta jihadi a fadin sa ayoyi daban-daban kaman qatil kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tibu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya da ire-iren waɗannan ayoyin Allah ya farlanta jihadi domin ma'anan kutiba anan furiga alaikum kamar yadda yace kutiba alaikum as-siyam an farlanta muku azumi to haka aka farlanta jihadi wa huwa kurhun lakum duk da kuma kuna jin kyama abun ba kwa su saboda a dabi'a mutum kowa yafi son zaman lafiya haka kuma a fadin Allah uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an baiwa waɗanda ake zalunta su ake yakan su dama cewa su ma su kare kansu kuma Allah subhanahu wataala yana nan yana da kaddara ya isa ya taimake su in sun tashi din haka ire-iren fadin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadina dinal haqq wala yuharimuna ma harama Allah wa rasuluhu wala yadina dinal haqq من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون كياكي ودن دا سكي با بس إيماني دا الله با بس إيماني دا منزال الله صلى الله عليه وسلم با با سايونكم الدين قسكيا با سا حرمتا أبن دا الله يا حرمتا هارسيس أن كسك أن تدسو سنبا دا جزية معنى سي أن ينترالايزن إن سنزم با سيدك أرفن دا سي إيا تادك أي بايا سحانا يون سحانا وني يون الدين تعلوك تنزا إيا برنسو سيناسو الدينو na fata mun gane saboda la ikraha fi din bayan an neutralize din sun ba su da karfin da za su yi muqawama to ba za a ce kuma dole sai sun shiga musulunci ba shine ma'ana hatta yutul jizyata an yadin wa musagiru saboda la ikraha fi din a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da dama da suka zo don nuni zuwa ga farlanci da wajibcin jihadi akan al'ummar musulmai kaman fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah فإذا شهدوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ماذا الله يتي أن أمرتين أن يجهادي أن يقول ما يدى متاني هل سيسني إيماني تيوى الله ديني إذا سكي إيماني شكينا كوايا تيرا هكذا أتكين مسلمنا الإمام أحمد دا إسنادي تبتت تيدا أنس مالك يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يلا تيوى جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ku yi gwagwarmaya da kafirai da dukiyarku da jikkunanku da kuma abin nan halsunanku wannan al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi da Ibn Hibban isnadin shi tabbatacce ne sai kuma wancan hadisin da muka tattauna a bayan shi wanda Imam Muslim ya fitar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shubatin minan nifaq wanda ya rasu bai yi jihadi ba bai tunanin jihadi ba to ya mutu tare da wani abin nan bangare na munafunci zamu ji karin bayani akan wannan hadisin insha Allah daka jihadi wata ibada ce mai falala kwarai da gaske wanda nasoshi na manzo na Qur'ani da Sunna sun zo don nuni zuwa ga falalarta da daukaka wannan aiki matsayin shi daya daga cikin mafiya muhimmancin ayyuka an sha tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali afdalu sai ce aljihadu fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun karka tsammanci cewa wadanda aka kashe su a gun jihadi sun mutu ne mutuwa gaba daya suna nan a raye Allah ubangiji yana ci gaba da ba su arziki akwai hadisan da suka zo a cikin Bukhari dan nuni zuwa ga abin da ya faru daga cikin asbabun nuzul na wannan aya shine wasu daga cikin mutanen Madina kaman kawun Anas din nan da wasun su da su Mus'ab aka ce ayi ta sauka ne akan ire-iren su wadanda suka rasu da wuri a cikin farko-farkon kwanaki ko lokutan jihadi a musulunci shi wancan yace yana so Allah ya tambaye shi me kake so manzo Allah ya bada labari Allah ya tashi shi ya tambaye shi me kake so ke so nake a dawo da ni duniya na ƙara zuwa jihadi a ƙara kashe ni sai Allah ya ce a banda wannan ba a komawa duniya idan an mutu kito yana so ne yanzu Allah ya bada labari ga mutanen duniya irin falalar da ya musu su shahidai shine aka saukar da aya irin wannan cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun haka fadan Allah inna Allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi tawrati wal injil har zuwa karshen aya Allah yace ya sai rayukan mu'minai da dukiyarsu ya biya su da aljanna yadda za a yi tabbatar transaction din shine su je jihadi dan kashe dan daga kalmar Allah ko a kashe su ko su kashe ya riga ya musu alƙawari ya kuma yi wato endorsing wannan alƙawarin tun a cikin attaura da injila kafin ma qur'ani ya zo wannan ya daga cikin falala ta jihadi haka inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaga Allah ya musu abin nan da kauna yace yana son su yana aikin su babban aiki ne kenan Allah ka samu dace so amma a cikin shari'ar musulunci ya kamata mu fahimci shari'a ta zo da marahil matakai da aka bi kafin jihadi ya zama wato abin nan an yi umarni da shi ba ranar da aka saukar da Qur'ani kawai aka ce a fara jihadi ba wannan abu ne tabbatacce a tarihin shari'ar musulunci da saukan ayoyin alqur'ani farko an yi umarni da alkafu alkitab kada wanda ya fitina kada wanda ya tada wata kayyaba baya ko an da ke ka karkarama kamar da misali Allah yake fada a farkon ayoyin da suka sauka na farko fasda bima tu'mar ka furta abinda aka umurce ka da shi wari alil mushriki amma ka kauda kai daga mushrikai su fitar da kai karkarama haka wannan sune umarnai iri na farko haka fadan Allah la ikraha fid din qad tabayyana rushd min alghay babu tirsashe a wajen shiga musulunci duk da yake wannan ayar wasu suna ganin mansukhiya ce da ayatul saif amma abinda malaman tafsiri suka tabbatar irin su Qurtubi irin su Ibn al-Arabi a cikin ahkamul Qur'an cewa ayar tana nan sai dai ta zama mukhassasa an rage mata fadi ne yaushe ne ba za a tirsasa wa mutum ba shine idan ya bari ayi addini idan ya bari kowa ya nashi shi ma sai a bashi amma idan yace ba za a yi addinin musulunci ba yana so ya hana to nan za a tirsasa mishi akan dole sai ya bari ayi addinin musulunci amma shi ba za a ce dole sai ya shiga ba dan haka ayat tana da ma'anarta haka ire-iren fadan Allah wa in tafu wa tasfahu da za ku yi hakuri ku kawo da kai akan cutowar da aka muku da waɗannan ayoyi sun sauka ne farko a garin Makka da suke nuni zuwa ga a lokacin nan ba a kira mutane zuwa ga su fito su jihadi ba ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kuma izini na akan a in an ga dama za a yi ko kuma bishara akan cewa nan gaba hala za a yi shine sauka fadin Allah udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim ta daga cikin farko ayin da suka sauka a bayan hijira a farkon hijira a lokacin da musulmai suka fara ganin sun sakata sun wala sun fara samun kwarin gwiwa da tarin shiri da jama'a wanda suke ganin za su yi haifar da rundunar da za su iya kare kansu haka ana nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya bada dama cewa a yaƙi kafirai amma waɗanda suka yaƙi musulmai waɗanda suka cutar da musulmai shine fadin Allah qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tub ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku amma kada ku yi ta'addanci shi zaka ga musulmai sun fara yaƙi ne da Quraishawa saboda su ne suke yaƙan musulmai a lokacin su ne asalin kafiran da ke yaƙan musulmai da haka su aka fara fuskanta kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah mafi yawan kafirai ko kuma dukkanin da kafiran da kaji manzo Allah ya yaƙi da su sai da suka fara mushi adawa tukunna amma dai ya samu labarin suna can suna shiri za su taho ko kuma sun ma fito din ko kuma sun yi alliance da abokan gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hukawa wani haka nan musalim wanda kawai yana zaune lafiya bane ba manzo Allah bai haka sai in ka idan kana kafircinka shi yana tauhidin sa baka hana masu shiga addinin shi su shiga ba ba ruwan shi da kai dan ya san a hankali musulunci zai lankwame har inda kake har yanzu kuma haka ne yanzu kawai matsala ita ce sai aka wayi gari musulmai a ko ina ana jarabtar su ana cutar da su to da haka sai ya zama jihadi wani abu ne wanda suke bukatuwa zuwa gare shi dan kare kansu amma da za a zauna lafiya kowa ya abin da yake ganin ya gamsu da shi to musulmai sun fi kowa samun abinda suke so so dan azan lafiya kowa zai fahimci me addini inda za a buri a karanta a shiga ai da'awa a je kauye a je birni a shiga ko ina a je a fada addinin to babu matsala wanda zai shiga ya shiga wanda ba zai shiga ba a bar shi in bai yi ba yayin shi zasu in bai yi ba zai shiga cikin kunci a wayi gari mutanen da ke kewaye da shi gaba ɗaya musulmai ne shi kadai ne kafiri saboda musulunci hanifiya ce as-samaha ta dace da asalin fitrar dan adam abinda mutum yake bukata kawai a sanar shi me musulunci a fitar mishi da asalin wato fundamental ignorance asalin asasul jali da yake da shi ne bai taba jin labarin musulunci ba haka kamar fadin Allah subhanahu wataala fa in qatalukum faqtuluhum in suka yake ku to kuma ku yake su kazalika jazaa'ul kafir wannan ita ce marhala ta uku kenan yakan waɗanda suka yaki musulmai sai marhala ta ƙarshe shine qitalu kullu kafirin yanshuru al-kufra wa yaqifu aqabatan amam al-islam yakan duk wani kafiri wanda ke yada kafirci wanda kuma yake so zama musulunci tarnaki wanda bai yadda a yada musulunci ba kuma yana so shi kuma ya sa amfani da damar da ya samu ya yada tashi bushara kamar yadda suke cewa to anan ne ba za a kyale shi ba Allah yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wadannan kaga yahudawa ne ma da sauran kafirai Allah ya ce a yake su saboda suna kokarin su kawo addinin musulunci tarnaki su kuma su yada nasu su hana musulunci sakewa malami sun yi sabani iri daban-daban game da kasancewar jihadi ko dai fardun alal a'yan ko fardun ni alal kifaya cewa dole kowa sai yayi ko kowa suna iya wakiltar wasu maganganun da su Ibn al-Arabi da Imam an-Nawawi suka take akai da Ibn Hajar shine cewa fardun ni alal kifaya haka ma malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin Asharh al-Mumt cewa fardun ni alal kifaya aslan a sa'ad da ya zama ana zaune lafiya ne wato ana zaune ne kowa na harkar da ta dame shi amma sanda aka kawo musulmi farmaki zuwa kasashen su ko garuruwan su to a lokacin wajibi ne farilla ne akan duk wani wanda zai daukar makami to wajibi ne ya fita a wannan lokacin duk wani wanda zai daukar makami dole ne ya fita idan an kawo musulmi farmaki ko kuma bayan fara yaki in ana cikin yaki duk wanda yaje sahatul harb to shi a wurin shi fardu kifaya ne saboda hani akan juyawa ko mun gane dan yana daga cikin mugayen kaba'ira mutun ya gudu to sai kuma farbi ne a kan mutanen da idan halifa ko shugaban musulmai ya ce mutanen gari kaza gaba ɗaya ku fito ko mutanen anguwa kaza ko duk wanda yake dan shekara kaza zuwa kaza ya fito ko duk dan kabila kaza ya fito ko duk wanda yake da training iri kaza ya fito to duk wanda ya samu wannan umarnin ya zama umarnin yayi coverin din irin shi a matsayin shi na dan adam to wajibi ne akan shi nan ba zai ce ya aslan fardu al-kifaya bane wannan maganganun da malamai suka faɗa suna nan a cikin tafin mugni ne Ibn Qudama da tafin Majmu' Sharh al-Muhazzab na al-Imam an-Nawawi da tafin abin nan al-Muhalla ta Ibn Hazm da tafin Asharh al-Mumta' na Sheikh al-Uthaymeen da ire-iren su Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malamai sun tattauna akan wasu shurut wadanda sai in sun cika ne jihadi yake tabbata suna da yawa na farko dole ya zama akwai al-qudra karfin jiki da lafiya da karfin hankali wanda zai ba mutum dama ya iya confrontation a irin wannan yanayin ya iya fuskantar abokan gaba da haka mara lafiya ban da shi wanda yake da wata larura ta kaman gurguntaka ko makanta ko kurmantaka ko tabuwar hankali duka waɗannan Allah ya cire su laysa alal a'ma harajun wala alal araji harajun wala alal maridi haraj duk waɗannan Allah ya cire su daga cikin wato abin nan mujahidun da haka mutane ne ake nema masu ƙarfi masu lafiya masu training waɗanda kuma suke da azima suke da ƙwazo suke da moral sannan daga cikin sharuɗan jihadi shine sai in bayan sulhu ya gagara zaman lafiya ya gagara fa in jarahu lis salmi fajnahla amma idan akwai da zai a zauna lafiya tare da musulmai da waɗanda ba musulmai ba to shine asali dan manzo Allah sai sama yana cewa la tatamannu liqa al adu kar ku dinga buri kuna fatan Allah ya kawo yaki wasallu llaha al afiya ku dinga roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya sa a zauna lafiya da haka wannan irin hamasar da mutane suke yi ba ta daga cikin addini. Duk abin da ya kawo irin wannan hamasancin na farko tukunna kaga idan muka lura babuka da ilmomi da karatuka akan jihadi ba a damu da karantar da su ba a karantar da su musamman a makarantu wanda suke na gwamnati da wanda suke bin tsare-tsaren gwamnati, saboda duk an ba an zare waɗannan karatuka dan ana ganin wai fadan su da karantar da su zai harzuka musulmai su tashi su nemi haƙƙinsu. Daka yanzu zaka yi Islamic studies tun daga secondary school har zuwa matakin PhD babu wani abu dake da alaka da jihadi sai dai tarihin abin da ya faru. Amma a ce wai a koya muku wani ilimi da zai faɗa ka'idojin jihadi da sauransu ba za a koya muku. To haka kuma wanda ake karantawa a cikin makarantun zaure a cikin littattafai irin su risala irin su muhtasar da ire-iren su, wannan kuma ba dama karatu ne wanda ba a taɗibi kinshi sai abin da ya sawwaka. Haka kuma koda an karanta littafai na hadisi irin su Bukhari da Muslim wanda suna da kitabul jihadi da sauransu, duka mutane suna ɗauka kamar wani karatu ne wanda yayin shi ya riga ya wuce. To waɗanda kuma suke zuwa su tattauna akan jihadin ko kuma suke da hamasar bari su shiga cikin harka, suna shiganta ne a kaikaice, su ne matasa da sauran 'yan dagaji irin su Muhammadu Yusuf ɗin nan da su shekau da makamantansu, su ɗauko abin a hagungunce. Yanzu mu ɗauka misali mas'ala ta ƙunar baƙin wake al'amalin intihariya da suke cewa tafjiratul intihariya, mutum ya ɗauko bom ko wani makami ya zo ya shiga cikin masallaci ko cikin kasuwa ko ana sallar jana'iza ko a makabarta ko a coci, kawai ya wargaza mutane da shi kanshi duka a mutu, kuma su ce wannan jihadi ne. Wannan ha'incin da ke cikin shi suna da yawa. Na farko tukunna kaga dai daga cikin sharuɗin jihadi kamar yadda zamu zo mu ji a nan, akwai dole mutum ya zama namiji, amma su mata suke turowa. Dole mutum ya zama baligi, amma yara suke turowa ko su turo tsofaffi. Kaga duk waɗannan hukunci suna daga cikin waɗanda aka cire su, yara, mata, tsofaffi, amma su ake turowa. Duk yanda zaka ji an buga bam galibi zaka ga ire-iren waɗannan ne. Na farko kenan. Na biyu akwai algazar, akwai yaudara. Ka shigo wuri da sunan ka zo ibada ne da kowa ya zo, ashe ka zo zalunci ne. Wannan gadar ne, babu gadaru a cikin musulunci, babu yaudara, ana yin yaƙi ne gaba da gaba, ba a yin ha'inci a gurin yaƙi. Ka ji na biyu kenan. Na uku kuma akwai al-intihar, suicide, kashe kanka, wanda shi ma ya haramta a musulunci, ya haramta. Sannan jiba ku gani jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya tura sariya ya ce da su ku dakata ku ji, idan kun ji kiran sallah to ku wuce ku rabu da su ku je gari na gaba, musulmai ne kenan ko in kun ji kiran sallah. Amma su a masallaci suke bugawa, ba wai jin kiran sallah ba, inda yake sallar suke zuwa su buga makamu. A garin musulmai inda akwai masallatai akwai makarantu akwai komai, sai su buga makami da sunan jihadi. Dama ku duba ku ga yadda shedan yake suranta wa mutane mugayen ayyukansu su ɗauka alkhairi ne. Manzo Allah ya ce in an ji kiran sallah kawai a kyale mutane, su kuma sun zo inda ma ake sallan bayan an kira an tada iqama sun shiga sun buga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura wata sirriya aka je Zaid dan Sabit ne ko abin nan Usama dan Zaid ya je kashe wani mutum bayan ya kalma shahada, bayan ya kalma shahada mutum daya da manzo Allah ya zo ya dinga mishi tankiya yana mishi korafi yace har sai ne dama bai musulunta ba sai bayan ranar, dama annabi bai san shi a matsayin musulmi ba sai bayan wannan lokacin da ya fi mishi sauki. Yace ya aka yi ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada? Yace ai ya ji tsoro ne saboda ya ruga da gudu ne da na bi shi a guje na riske shi ya faɗi shine kalmar shahada dan ya tsira. Yace ka fasa cikin shi kaga cewa kalmar shahada ta ƙarya ce, ranar kiyama ya baka ita a gaban Allah. To yana kuma ga wanda zai zo ya buga bom kawai ga duk mutanen da sai da suka faɗi Allahu Akbar, an kira su da kiran sallah da kalmar shahada da komai, suka fara kanta alqur'ani, ka zo ka buga musu bom ka ce wai jihadi kai, ka zo ka buga bom jama'a a garin musulmai a cikin masallaci jerin abin da aka yi shekarun baya a masallacin sarkin Kano. Allah kadai zai iya mutan da aka shi a cikin sallar juma'a. Sallar juma'a ana sallar juma'a wani shedani ya zo ya buga bom, wasu shedanu wajen suna bamnin wajen guda biyar ya tashi, sai da aka dinga yin abin nan haka bola gawa a sa wata akan wata yadda ka san an juye yashi daga tifa takalma ko ka zo ka gansu da huluna da dadduman mutane akwai gidajen da angonin da suke kusa da wurin sai ka ga a gida ɗaya mutum 15 sun mutu saboda duka masallacin suke zuwa sallah duka angonin da suke kewaye da fada sarkin Kano ni na shiga anguwan a sati guda bayan wannan abu duk inda gidan da kaje sai a ce nan ma mutum kaza da baban da dan da sirki da kowa da wani wasu ma baki ne Allah kadai sai yawan da aka shi kuma wai wannan shine jihadi sam wannan ba jihadi bane wannan ta'addanci ne jama'a barna ce bai da alaka da addinin musulunci sannan mujarradin wai ku ce kun fita daga garin musulmai kun koma wani gari can daban kun kafa shi wai shine garin musulmai wai duka sauran garuruwan musulmai wai garuruwan kafirai ne darul harb ne wannan shine ainul abin nan aqida ta khawarija haruriya wanda suka tashi daga cikin kasashen kufa da basara suka koma suka kafa garin harura wani kan kauye suka je suka cika kauya wadanda sayyidina ali ya yake su a naharawan sayyidina ali sai da farin ciki yayi murna cewa Allah subhanahu wataala ya bashi falalar shine yake wadannan batattun saboda a cikin su akwai wannan zufudayya wanda yake da wani dan kari haka kaman nono a daidai setin gadan bayan shi bayan an gama kashe sayyidina da yace a je a bincika mishi a tabbatar da wannan mutumin yana nan dan manzo Allah ya bishara cewa za a kashe wadannan batattun za a samu wannan mutumin a cikin su aka je aka yi ta bincikawa ba a ganshi ba sai da aka zo ana daga gawoki kai sai gashi sayyidina ali sai da ya fadi sujuda ya godewa Allah karanta tarihi a cikin albidayati wannan ya da litafin ibnu sa'din at-tabaqat su da haka ba addinin musulunci bane jama'a hamasan nan da mutane suke ba addinin musulunci bane a dauki makamai a ce za a je a daki wani ko za a kashe shi saboda yayi wani abu ko kuma har ta kai ga irin wannan dan da irin haka suka fara ba suna cikin garin Maiduguri suna dan takalar jami'an tsaro su ma suna takalar su duk wanda ya musu je gida su zane shi suna fitowa da bindigogi da rawani suna zagin mutane suna kaza a lokacin kuma a wauta da jahilci irin namu mu talakawan gari san su ake burge mutane suke saboda mu muna da dabi'ar duk wanda zai fada da gwamnati ana san shi kalla da kyau ka gani diga da nazari akan gaskiya yake fada ko ba gaskiya yake fada ba wanda kuma duk zai gwamnati adda yace Allah ta zauna lafiya in ba yanzu da aka fara hankali ba gani yake ya ci kudin gwamnati ne gani yake munafiki ne shi sa zazzaki na da gaskiya abin da sai ya samu mabiya tun farko galibin su ba shi a suka je yi ba sun je jihadi ne saboda yazo ya ce islam only daga baya ne ya burkitar da su zuwa shi'a masu hankalin cikin su da aka ce shi'a suka fita ko da ba nan kasa bane kallon da ke ku gani jama'a akwai mutane da dama a wasu duniyoyi da suka shahara a nan kasa sun shahara ne saboda yan tawaye ne su saboda an ji suna fito na fito da wasu al'umma Usama bin Laden aka dinga sawa yaya sunan shi kafin Usama zaka ji abin nan Husni Mubarak lokacin da yake nashi abin nan din gwagwarmayar da shi da abin nan turawan yamma da Qazzafi Muammar Qazzafi na Libya duk in ka ji yaro sunan shi Qazzafi zaka ga to karshe 1993 aka haife shi ko darabout haka Saddam yakin Gulf to duk irin wannan ne Muhammad Yusuf da Abarno farin jini ne da shi a gun mutane ana ganin wannan ai wani sabon gwarzo ne ko barin ga muku wani abu da ba dan Allah subhanahu wataala ya kaddara haka abu ya fara haka ba ku da a ce ta juye sun samu nasara akan gwamnatin Najeriya misali a ce alal aqal sun iya succeeding din Borno ko da Muhammad Yusuf zai tafi a cikin tarihi kamar dan hodiyo ne haka ba fasara shi mu a gurin mu yan Najeriya ba mu yan arewa ba mu fasara shi kamar dan hodiyo ne randa aka san da aka yi wannan ma'arakar da aka yi aka ga bayan su ina jin in banda malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi da wasu yan tsararru waɗanda ba su iya fitowa sun faɗa ba kowa cewa yake Allah ya isa an kashe musulmai mahadata alqur'ani Allah ya tsine gwamnati yar addu'a ana ganin abinda aka yi zalunci ai sun fito jihadi ne dai haka muka dinga wannan tunanin ko san da malai yake yin wannan wa'azojin da ya a markas da damar mu daga cikin mahaushin shi muke ji ba ga wani mu akwai hama sa a cikin mai
saboda dai ko mun san ba da kai yake ba mun san da ilimi ne dole ko muka sallama a cikin mu akwai mutanen da suna ganin abin da yake fada ba haka yake kamata a fada ba kamata ya fito ai Allah wa zai da abin da aka musu a musu ma salatul gaib akwai wanda suka tsani ma za su musu salatul gaib anan zariya ma zai mu mamudi su salatul gaib saboda tsawar abin nan hamasa a cikin kwakwalen mutane to sai mutun ya bu a hankali jama'a shi sai ake so a dinga daukan izina daga tafarkin da magabata suka bi in za a yi jihadi baya ga kudura da cewa sulhu yaqi yuwa to kuma dole sai akwai imam wanda yake mubaya'un min qibali sha'ab bi asri shugaba wanda al'umma gaba daya suka mishi mubaya'a akan shugabanci ba wai kawai wanda wasu yan tsararu wasu matasa waɗanda ba su san abin da suke ba suke kai ne shugaba ina abin da aka yi wa Muhammadu Yusuf ba kenan da shi da shekau kawai wasu takadare yan uwanka su ce kai ne shugaban wasu yan fandararru ba irin shi ne faru da wannan na biyafaran nan ba al'umma ƙasarka ba su yarda da abin da kake yi ba inyamurai ɗaukacinsu ba su yarda da abin da me su yi shi ne na ma duk nan na kwanan nan inda ma dai ke kowa ba waje ku ba waje ku ai ya samu baya su nan dukan gashi na hindu ba san inda yake ba ko duniya ko lahira uhu ya tara wasu takaddarai kawai suka yarda da abin da yake so yayi suka gamsu da shi amma al'ummar kasar al'umma inyamari ba tare da wannan abin ba dan haka ga duk da ake ta cewa su gudu su ba arewa suna nan ba su tafi ba gwamnonin su da sanatocin su suka fito suka ce ba ruwan su duk da haka yace ya ji ya gani shi an mishi baya shine shugaban inyamari kwana nawa aka gabayin su lokaci kankani aka tura musu sojoji suka lankushe su shikenan to daka sai in akwai imam wanda yake duk al'umma sun yarda da limancin sa kamar a ce misali al'ummar Najeriya ko al'ummar musulman arewa ko al'ummar Afrika ko al'ummar ƙasa kaza sun yarda da wani shine imam din su to sannan ne zai bada umarnin ayi jihadi amma ba haka ba ya zama fauda irin wannan abubuwan da yake kawai kowa ya tashi ya abin da ya ga dama sannan idan mutum yana da iyaye dole sai iyayen shi sun bashi izini ko bayan izinin limamu hasan imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi sojojin shi ɗaya bayan ɗaya ka tambayi babanka cewa za ka zo idan babanka ya ce a shikenan sai ka hakura amma su wasu ma da su aka je a kashe iyayensu a Borno mutum zai zo har da shi za a zo a kashe baban shi saboda baban shi baya goyon baya abin da yake a ce ai kafiri ne kuma wani ka wannan da sunan jihadi a dinga bi gida ana kama yan mata ana aje kuɗi ana ba iyayen cewa an kawo sadakin su to idan ku yangi ne ai kaga ba biyan sadaki an kama ne zuwa za a kai a rarraba sannan kuma musulmai ne su ma haihuwan musulmai gadan musulunci an fi shekara dubu ana musulunci a Borno an ce musulunci tun kama cikin karni na biyar musulunci ya zo Borno al-imamu zahabi a cikin tarihul islam ya tarihin wasu mutane daga cikin mutanen da ya kira su da suna wana al-kanani wajen mutum biyar ya ce ya samu labarin malamai ne a wata ƙasa can mai nisa da suke zaune suna karantarwa suna da waƙoƙi suna da rubuce-rubuce yana cikin tarihul islam na zahabi babu wanda ya samu wannan falala a cikin mutanen Najeriya irinsu wanda har zahabi ya san da su a cikin tarihul islam babu ko a Kano ko a Zaria babu wannan amma su akwai su tun lokacin suna musulunci to sai kuma wani yake cewa wai duka kafirai ne duk mu dinnan fa yanzu kasashen Zaria Kano Sokoto da madayin kafirai muke a gunsu duk wanda bai ya shiga wannan dajin ya zauna ba kafiri ne wani irin addini ne wannan jama'a sannan baya ga haka banda bayi sai ƴaƴa masu ƴanci kuma sai balagaggu waɗanda suke sun cika sharuɗan balaga sai an samu duka waɗannan shurutun sannan jihadi ya hukan mutum wanda ku kaga duk waɗannan ba sa itibari da su idan sun zo shari'a ta zo da ladubba da ya zama wajibi a kula da su wajen jihadi ladubban suna da yawa amma muhimman su na farko ya kamata duk masu jihadi su samu ransu cewa wannan jihadin ba suna yin shi ne don su yi kisa ba kisan ana komawa zuwa gare ta ne a matsayin last resort haka idan an samu yadda ba za a yi kisa ba to ya ci irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ya shigo makka ayi haqlud dima kar a zubar da jini koda na kafiran ne idan akwai yadda za a yi ka zubar da jinin to yafi kyau kar a zubar fiye da a zubar don makasudin shi ba wai kisan bane makasudin shi yada addini ne idan addinin zai yadu ta hanyar da ba sai an yi kisa ba to shikenan sai a wadatu daga kisan idan waɗanda za a yi fadan da su koda ba za su yi addinin ba sun yadda a yi sulhu a bar kowa ya yi abin da yake so ko ya gamsu da shi nan ma sai musulmai su yadda da wannan sulhu domin Allah ya halasta kisa din ne kawai a matsayin hanya ta ƙarshe don gyara addini da rayuwa don haka akwai daga cikin muhimman na dubba da malamai suka tattauna akwai kyakkyawan niyya din kyakkyawan niyya ta ikhlasi da kyakkyawan niyya ta irin aikin da kuke so ku yi musulmai suna daga cikin mutanen da suka shahara akan cewa idan suka je yaƙi suna da kyakkyawar mu'amala da asra wato wanda aka kama su da kuma abin nan maglubun wanda aka ci nasara akan su musulmai ba sa cin nasara akan mutane kuma su shiga gari su ta kisa ba sa yin wannan ko kuma su kama bayi su wulakanta su yadda wasu al'ummomi suke yadda irin magon suke yi yadda irin lokacin da aka yakin duniya anan kusa yadda aka dinga yi da sauransu yadda har yanzu haka ake irin wannan cin mutuncin dan adam musulmai ba sa yin wannan a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musla a yayyanka bin nan wato gawa ko addadda tsata ko a wulakanta ta sannan su suke kwashe ma gawawaki su je su rufe su ba sa barin su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe yara ya hana a kashe mata ya hana a kashe tsofaffi ya hana a kashe wanda bai zo fagen fama ba koda namiji ne ya hana a kashe malaman addinan kafircin kamar wanda ke cikin sau'amarsa rumfarsa yana ta addinin shi irin na nasara ko na yahudu ba a taɓa su duka waɗannan ana taɓa kawai combatants ne sojoji masu makamai wanda suke confronted din musulmai su kaɗai ake kashewa sannan musulunci ya hana abin nan kamar yadda muka ji ya hana burin haɗuwa da abokan gaba akwai maganganu da yawa kuma da aka yi akan tamannin shahadati wal maut mutum ya dinga buri da fatan shahada aka ce idan an riga an je fagen faman ne to anan ana iya idan an samu sabai suna iya ko kuma mutum ya ta addu'a amma kawai ya zama kai dandana ka shine kawai kai cewa kake dole sai kai shahada to wannan ba kana bane akwai maganganu da dama da malamai suka yi akan wannan sannan baya ga mutane an hana ta'adda akan dukiyoyi kamar kona gari kamar abin nan lalata kayan noma ko gonaki ko wuraren sana'o'i kamar kasuwanni ko shaguna ko wuraren wasu harkoki na tattalin arziki da wuraren ibada da kuma dabbobi duka an hana irin wannan abin da kafirai suke kamar yadda magol su suke ma'ana ba za ku zo ku kashe shanu ba ko awaki ko kaji ko kifaye ko ku sanya mu ruwan rijiya bola ko guba ko ku tsinke wutar lantarki ko kuma shagunan da ake sana'o'i a cikin su wuraren kasuwanci da kamar a ce shagunan niƙa da tela da kaza duk ku gurgurgura su wuraren tattalin arziki ko bankuna ko makarantu ko ma'aikatu ko wuraren ma ibada coci-coci da ire-iren su duk ba a rusa komai za ana so ne a bar komai intact da kan musulunci bai yadda da irin wannan yakin da ake yi na a dinga aiko da makamai masu ruguza garuruwa ba musulunci bai yadda da wannan ba aslatu dimar shamil musulunci bai yadda da wannan ba musulmai za su mallaki wannan makaman ne kawai don kare kansu amma ba daidai bane yanzu musulmai su fara tunanin misali bari su wurga ma wani birni na kafirai makami ya kashe komai ya rusa komai yadda kafirai din suke wannan ya saba shari'ar musulunci irin da aka wurga ma Japan a Yokoshima da Nagasaki ko irin yanzu yadda ake wurgawa a garuruwan Halab da Tadmur a Suriya da ire-iren su irin da aka wurga ma garuruwa a Misrata a kasar Libya da ire-iren su a zo a ruguza gari gaba ɗaya gini duk su faɗi akan mutane wannan ba addini bane jama'a wannan ibada ce jima'iya genocide ne ya sabawa ka'idojin yaki ma na international conventions amma za ku kuma shi ake yin za a wurgo makami kwaya daya wanda a zariyan nan sai ya kashe kusan rabunta ya rubuta kusan komai saboda makamai ne masu highly sophisticated hasken shi kawai in ya raba ta waje sai yayi musau hasken wucewar shi kawai sannan kuma karan shi ma haka zai yi wannan rusau din sannan kuma uwa uba inda ya dira zai ta da gobara ya lalata komai duk wannan ya saba wa musulunci amma wajibi ne musulmai su mallaki irin wannan makaman domin su ma ya zama ana shakkar su dan kare kai domin yanzu misali a rayuwar da ake duk kasar da ta mallaki makami da ake cewa masu linzami dinnan ko nuclear weapons da makamantansu to ta zama ita ma abun tsoro za ta iya takalewa kowa hanci da yakalita amma idan mutum bai da wannan makamin to zaka ga arnan nan suna iyayen su kai ya samu saboda idan ya samu shi ma ya entuke nan yanzu to wajibi ne kasashen musulmai su tsaya su ilimi na kimiyya da fasaha mai zurfi dan su kafa masana'antu za su yi kera ire-iren wannan makamin kuma tunda abin nan wato resources din da ake amfani da su abin nan raw material da ake amfani da shi wajen kera makaman ana iya samun shi a ko'ina uranium ne nan Niger akwai shi kasa ce ba wai wani abu bane ba sai an je an siyo shi a hannun turawa ba akwai shi a kasashen musulmai duk inda aka nema ba a samu da haka wajibi ne akan musulmai su ainihin san wannan Allah ubangiji ya tsare mu mun yi magana akan hijira da kaura cewa mutane su bar garuruwa su koma wasu garuruwa su zauna da tunanin abin nan cewa nan yafi musu salama ko kuma inda suka baro ba garin addini bane al-imamul qurtubi a cikin littafin shi ahkamul qur'an amin ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an da yazo magana akan innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim ya tattauna akan hijira da nau'o'in ta da hukuncenta ina fata ƴan uwa dalibai su koma su karanta a can yace akwai hijira min daril harbi ila daril islam hijira daga garin kafirci ko garin yaki ko garin kafirai zuwa kasan musulmai to wannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hijrata ko kuma yabo a cikin abin nan hadisin Aisha take cewa babu hijira bayan fatu da lafazin Aisha ne take fada cewa babu hijira yanzu to wannan daga Makka misali zuwa Madina to babu wannan hijira saboda Madina ma a Makka ma ta waye gari ta zama kasan musulunci amma idan akwai wata kasa da take ta kafirai da suka hana musulmai aikin addini to har yanzu babu laifi mutum na iya barinta zuwa kasashen da musulmai suke yace kuma akwai hijira min ardil bid'a ila ardis sunna hijira kabar kasa ko anguwa ko garin da yake na tsabara ga yan bid'a ne batattu a ce kana zaune a garin da ratida ne zallan su ko suke da ta cewa suke da galaba ko jahmiya ko mu'tazila to wajibi ne kai hijira ka koma inda yake da ahlus sunna ka dawo cikin ahlus sunna kabar anguwar ka dawo cikin anguwan musulmai akwai kuma hijira min ardin galaba alaiha alharam kasar da haramun ya galabaice ta wajibi ne ta maka hijira daga barinta zuwa kasar da halal akwai halal alal misali yanzu akwai kasashen turawa ko kasashen kafire inda ba yadda zai ka ci abinci na halal ba za ka ganshi ba dole da abin da zaka ci sai akwai alade a ciki ko wani alwutsutsin su can ko kuma yankan ba yankan Allah da annabi bane kamar yadda yake cewa da kuma shan giya da sauran irin waɗannan abubuwan da suke muharramat su suke yaduwa hatta a nan kudancin Najeriya akwai ƙauyuka irin haka wanda tafiya ta kama kai idan ka bi wajen sai ka ba hankali da me zaka ci duk abin da ba lemun kwalba bane ko burodi kake da kake ci ko biskit kana zuwa ka ci wani abu miya ko wani abinci don kai ba zaka ci kare ko alade sai ka ga mace ma za su ga maka this one na dog oga muslim this one na dog fa ko gace baka cin naman shi kenan sai dai ka zo kai ta amai daga baya akwai sirri wannan kayukan da ake tsayawa da motoci in ka iya shegen cece zaka je ka ce kanka bala'i wata rana wagar in dai sai ka cin nama to tun daga gida ka sa a soya ma ka ji ka tafi da su kana ci a hanya to sannan akwai kuma daga cikin hijira akwai alfirar min aziyatin alal abda gudu da zaka yi ka bar garin da ake cutar da jikinka kamar saboda ya kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala game da annabi Musa fa kharaja minha khaifan yatarqab. Annabi Musa ya gudu ya bar wani gari saboda tsoron za a cutar da jikinsa, ba za su cutar da shi a addini ko wani abu ba, amma za su kashe shi ne. To zaka iya guduwa idan za a ma kisan zalunci kai kaura ka koma wani gari. Sannan ya kawo kuma batu akan guduwa ko barin garin da cututtuka suka galabaici garin. Amma anan yace kuma an yi istisna'in cuta ta annoba, idan cuta ta zama annoba to ba a fita daga garin, amma idan ba annoba bace zaka iya barin garin saboda kare kanka. Saboda wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma masu mano makiyaya su koma gefen Madina kar su shigo garin Madina, yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim. Kama yanzu misali a ce idan kai ka zo daga wani yanki wanda ta yi a can ba a yin malaria, to da haka baka da parasite din malaria, baka da parasite. Idan sauro cije ka yau zaka yi mutuwa gobe. Mu saboda parasite din ya riga ya shiga jikinmu, wani ma yana da plus 2 ma ba ruwan shi ma, shi kai shi ma malaria ne. Zaka sai sauro ka kwana a waje cije kai, cije ka kuma ka tashi lafiya, sai in ta tare ne sannan ta ita shi. To akwai mutumin da yake rayuwa inda kwata-kwata ba a san malaria ba, kusan mu ne nan Afirka ta yamma aka san malaria a yanzu dinnan. Kasashen Turawa, North Africa da irin Middle East da sauransu ba a san malaria ba. Za ka je misali yanzu a Makka kai ta yawo chemist kana neman maganin malaria ba za ka samu ba, don babu shi, babu wannan cutar. In fact diagnosis ma na a gane malaria da ke damunka ba karama aiki ba ne a wajensu. To idan ka bi da ake malaria za ka iya zama urda lil halak, zaka iya halaka. To babu lati kai kaura ka bar wannan garin ka kuma inda zaka iya rayuwa lami lafiya. Sannan akwai kuma akwai na ƙarshe shine watan mutun ya ji tsoran dukiyarsa, za a kwace masa dukiya, to nan ma babu lati yana yin kaura ya bar gar. Duk wannan hijira ce tabbatacciya da nassoshi na shari'a waɗanda ake iya yin su. A ƙarƙashin haka malamai suka ce ba a yi hijira a bar wani gari a koma wani, hijira daga dan shirye jihadi sai da umarnin imam na musulunci, domin sahabbai duk abin da yake musu a Makka na cutarwa, duk wannan cutarwa gaba ɗaya ana musu ita akan addinin su, akan rayuwar su, akan iyalin su, akan dukiyar su, duka ana musu. Amma babu wanda yace bari ya gudu ya baggar, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini yace ku gudu zuwa Habasha. Na ji an ce akwai wani sarkin da ba a zalunci a wurinsa. Shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita daga Makka ba sai bayan shekara 13, sai da Allah ya ba shi izini. Sannan yake to yanzu kuma a tafi Madina, aka yi ta fita ana tafiya arjalan haka bin nan ɗaya. Da a ce ya halasta kawai da zaran kaga cewa wuri kaza bai mun ba, kawai kai hijira ka bar garin musulmai, to da sahabban nan sun ta hijira suna guduwa abin su, musamman waɗanda suke ba su da dangi, ba su da wanda zai kare su, irin su Bilalu, irin su Ammaru, irin su Khubaybu, da irin bala'in da suka fuskanta a hannun manyan kafirai, da sun gudu amma ba su gudu ba, suka tsaya. Wasu sun san anan ma aka kashe su, irin kamar iyayen shi Ammar din, kamar irin su Zunniya, wata baiwa barariya baiwar Sayyidina Abu Bakr, tana daga cikin waɗanda aka kashe shahidai na farko. Ire-iren su suna nan da yawa, kaga ba su gudu ba, suka tsaya tunda shari'ar da suke bi bata ba su daman guduwa ba. To da haka wannan yana komawa da mu zuwa ga cewa lalle wajibi ne mu lazimci wannan ka'ida ta cewa sai shugaban al'umma ya ba da izini. Shugaban nan ko ba wani malami ne da zai dauka shugaba ba, a'a sai al'umma sun zaɓi mutum a matsayin shugaba tukunna, ko kuma Allah ya kaddara wani juyin hali ya zama shi ne shugaban al'umma. A kamar yadda nayi magana dazu game da amaliyatu tafjiriya, cewa babu shakka akan wannan kabiya wato saban Allah ce jama'a, babban zunubi ne, saboda a cikin shi akwai kashe mutanen da basu ci ba basu gani ba. In ka zo ka buga makami a masallaci zaka kashe yara da mata da tsofaffi waɗanda ba su cikin mayaka, zaka kashe wanda bai ji ba bai gani ba. Idan ka je ka buga a coci ka kashe mu'ahidun, kafiran amana da ake zaman lafiya da su, ka je ka kashe su. Sannan mun ji cewa akwai khiyana da gadara a ciki, baya ga kuma cewa akwai intihar, kisan kai, suicide. Wani malami mai suna Dr. Suleiman Abul Fahal ya yi littafi mai suna al-ajwatul usuliyya ala fi naqdil usulil irhabiyya. Dr. Sulaiman Abul Fahli mutumin garin Makka ne ya tattauna akan wannan mas'ala a ciki sannan akwai fatawa da aka hada mai suna fatawal a'imma fin nawazib wanda wani malami mai suna Muhammad Hussein Al-Qahtani ya hada su wanda fatawoyi ne na malamai su bin Baz su Albani su Uthaymeen da sauransu wanda sa'ad da suka bada waɗannan fatawoyi cewa babu kyau a lokacin haushin sa aka dinga ji a lokacin aka ce malaman gwamnati wannan shekaru wajen 50 zuwa haka baya waɗanda suka fara irin wannan intihariya din su ne Falastinawa kowa kuma ya saurari kasusun da malamin mai Mala Albani rahmatullahi alaihi mai suna kunar bakin wake ya tattauna bi tafsil akan wannan kabiyar lokacin ana ganin ai suna kai farmaki ne ga kafirai kuma iya abin da za su iya kenan waɗannan malamai suka fito suka ce ba ke wannan abu sai aka dinga zagin su ana cewa malaman gwamnati ana nan abu ya juye sai dawo kan musulmai ne to lokacin ne kowa ya bada fatawa cewa babu kyau tunda ne masallacin shi ne target kowa sai ya ce ba kyau yanzu amma da tunda dai ana kai wasu farmaki ne to ko da ya saba wa shari'a za a san inda za a yi a murde a ce ai yanzu wannan shine abin da za a iya yi akhafu dararaini ne ai larura ce tubihul mahdura kaza kaza da sauransu duk dai irin abin da malamai suke dinsa san halarsa abu sun sani Allah ka tsare mu za a iya komawa da tafai dan jin karin bayanai akan waɗannan kabaya din kamar littafin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wurare daban-daban ya tattauna akan waɗannan masailin kamar a cikin mujalladi na 26 zan yi tunawa anan akwai kuma wasu masailin tattauna baya ga wannan kuma a cikin wasu tafai nashi kamar a cikin littafin da ya magana din nan akan abin nan Risalatul Qubursiyya da kuma Al-Jawabus Sahih liman badala dinil masih haka akwai littafin Al-Jihad fil Islam na As-Suhaimi Dr. Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi professor ne a Jami'ar Islamiyya ya da littafi mai suna Al-Jihad fil Islam karami ne haka bai kai shafi 200 ba amma yana da fa'ida kwarai da gaske akwai wancan da na ambata Al-Jihad anwa'uhu wa ahkamuhu wal hadd al fasil bainahu wa bainal fawda jihadi da hukunce-hukuncen shi da bambanci tsakanin shi da tsakanin hayaniya shine na malam Hamad ibn Ibrahim al-Uthman Hamad ibn Ibrahim al-Uthman shine mai wannan littafi malami ne da yana rayuwa har yanzu mutumin kasar Saudi Arabia ne wannan sa daga cikin takaitattun bayanai kwarai da gaske game da wannan ainihin mas'ala ta bayani da kuma batu akan jihadi da kokarin tsaye da shi da haka in muka lura da ma a yanzu musulmai ba su da salahi da su yin jihadi domin kamar yadda muka tattauna tun a baya bai halasta musulmai su tashi su yi jihadin da suka san murkushe su zai ba saboda fadin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka da kuma aikace ya faru za mu zo mu je a yakin mu'uta abin nan lokacin da bayan an kashe waɗannan komandoji guda uku su Ja'far da su Abdullahi dan Rawaha Khalid ibn al-Walid da ya dauki tuta abin da ya kokarin yi shine insihadi ya kokarin abin nan ne wato ya withdrawing na troops din sa saboda ya fahimci yakin babu riba a cikin sa ba za a samu ribar da ake tsammani ba dan haka ya withdrawing troops din sa domin idan ya tsaya to za a iya kashe su an bikarti abin da ake cewa za a iya kashe su gaba daya to musulmai suna yin yakin ne dama dan addinin ya tabbata to ba za su je su shiga yakin da za a kashe su addinin ba gaba daya shi sa ranar Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta addu'a cikin daren yana cewa ya Allah waɗannan mutane idan ka bari aka halaka su to hala ba za a ƙara maka bauta a bayan ƙasa ba saboda su ne tattaruwar masu yin addini a lokacin ma'ana da a ce Allah zai kaddara gaba daya a kashe mutanen Badar musulmai to da an kashe addinin kenan duka shi sa manzo Allah yake ta addu'a kada Allah ya bari a samu nasara akan su Allah ya ba su nasara su akan kafirai to har yanzu a haka take musulmai za su auna shi sa yake so a samu shugaban da yake da ilimi da hinka da gogewa da shekaru a duniya da experience wazadahu basatan fil ilmi wal jism domin ya iya tantance menene akwai alamar nasara menene babu yaushe ya kamata a yi attacking yaushe ya kamata a yi withdrawing waɗanne irin dabaru za a yi amfani da shi ya zama kuma akwai amaliyatul istikhbariya akwai operation na leƙen asiri dole sai an leƙa asirin abokan gaba an san wani irin shiri suke da shi wani irin tanaji suke da shi wani irin abin nan suke da shi rauni ko abin nan dinsu niqatu da'f, sannan kuma har ma sai an yi psychological intelligence, sai an karanta irin tunanin su ma tukunna, cewa me ake saran zasu tunani, ya ake tsammanin zasu tunani. Idan kaga misali yan kasuwa sun san psychology mata ko game da siyayya, tunda sun san dole mata sai sun yi tai, da haka suka zo sai su ninninka kudin, sai ai ta tayin har ya zama dai an gama tayin ba a kawo kan kudin ba. Mata suna ganin sun cuce yan kasuwa, yan kasuwa sun su kuma suna ganin sun ci riba, sai ta ce tayi 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 har sai da mata tafi, sannan aka kira ta tana ganin to alhamdulillah yanzu dai bai ci komai ba. Nan ko ba karamin yakkar ta yi ba, dan kullun naira 30 sai ya sayar mata da shi 200, kuma dama 500 ya ce mata, tana ganin ta fara tayawa da tayin farko sai ya ci riba. Za ta ce a 60 dai, tun daga 60 ya ci riba. Psychology ne, ko mun gane karanta psychology, mutum yana ce makonka duk abin da za ku shiga ci riba kan shi, ka ba ka san me ye tunanin da zai, wani reaction zai, da kan yi wani reaction din, kai kuma ya za ka ci nasara kan shi. Duka ward na yaki da suka san abin da suke suna ba wannan muhimmanci strategy, da haka zaka ga komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su Khalidu, su Imran, su abin nan Ikrimatu bin Abi Jahl, su Sa'd dan Abi Waqqas da makamantan su, duka sun kware akan irin wannan strategiya din. In fact abin nan Amr dan As aka ce da kanshi yake shiga yaje wannan likin asirin, da kanshi yake shiga rundunar kafirai yaje likin asiri ya dawo ya badda kama, baya turawa, baya gamsuwa da abin da za a kawo mishi na rahoto, sai ya ji ya gani da kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha tura yalle kyan asiri, za mu zo mu ji duk za a zo ka ji irin waɗannan bayanan. Dan haka kawai ba wai za mu dogara da abin da muka shirya bane, kawai shikenan mu fita, ba zai yiwu ba, dole sai ka san abin da shi ma wancan ya shirya. Ko kasuwa ce za ka je siyayya kasuwa ƙauye, ba zai sai ka nemi bayanai ba akan ina ne ake samun dabbobi masu iri kaza, ko watsi iri kaza, ko mai sauki iri kaza. A zamanin yanzu ko ina zaka buga waya kaji da sundu da gujungu da azare din mai yake ciki, sai ka buga waya kafin ka tashi ka tafi, saboda ka kai asara. To haka wannan shi ma yake. Na'am. Ban ce babu jihadi ba, nace musulmai ba su shirya wa jihadi ba a halin da ake cikin, saboda ba su da shugabanci, ba su da imama na farko, sannan kuma ba su da udda, ba su da tanaji a matsayin su na al'umma. Ta haka jihadi yana nan, amma dai ba su shirya mushi. Na'am. A wannan ba jihadi bane, wannan kare kai ne. Duk wanda ya zama mankuti da duna mali, mankuti da duna ahli, wannan shine. Amma ba wai ba jihadi bane, dan fitina ce wanda suke kawo farmakin su ma musulmai ne, ai musulmai ne, da haka ba a jihadi musulmai da musulmai, sai dai fitina. Misali yanzu masu kawo mutane farmaki a Zamfara ko a birnin Gwari, al'ummar garuruwan ba za su ce kawai bari su runguma hannunsu su jira a yanka su kamar kajin Turawa ba, dole za su tashi su kare kansu. In ba su iya kare kansu ba, sai su ɗauki matakin hijira nan da muka faɗa, su ƙaura su bar garuruwan su dawo inda akwai aminci. Kaga sun ƙaura saboda dukiyarsu da lafiyarsu, irin da nan Musa yi. Amma za su iya kare kansu, wajibi ne su ma su mustering courage, su kafa ƙungiyarsu ta banga ko ta sojojin sa kai, ƴan civilian jetiya ba ake ce musu ko, su kare kansu, wajibi ne wannan a kansu. To wanda kuma duk aka kashe shi a irin wannan a cikinsu, shi ma ya yi shahada, amma ba sunan shi jihadi ba, ba jihadi ba ne. Kuma a irin wannan din ma wajibi ne zama suna da tsari, suna da shuwagabanni da za su saurare su, ba wai kawai kowa ya fita haka ashwaiyan ba. Amma an aka ce jihadi ana nufin musulmai da kafirai, amma musulmai da musulmai ba sunan shi jihadi ba, wannan sunan shi fitina, fitina ce da ibtila'i. Amma wanda yake ba shi ya tada ita ba, kuma yanzu shi yana yi ne don kare kanshi, don kawo mishi farmaki, to yana da uzuri har a wajen Allah insha Allah. Wallahu a'lam. Ku sai dangane da hadisin nan da muka yi magana a kan shi, hadisin man lam yagzu man mata wa lam yagzu mata ala shu'batin minan nifaq, Ibn Taymiyyah ya yi magana a kan shi kama a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 16 game da fassararsa, cewa shi jihadi duk da ya kasance farilla ne alal kifaya, amma dukkanin mu'mine ana cewa su zo su yi ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, kuma duk wanda bai yi wani nau'i na jihadi ba koda wani iri ne, to wannan yana cikin wannan munafurcin. Duba izuwa ga cewa munafikai da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin zaman shi a Madina, to babu nau'in jihadin da suke, ba sa kawo kudin su, ba sa ma tafiya shi kanshi jihadin, sannan ma sabbada mutane suke, karya mutane guyuwa suke, kwashi musu kafa suke. To wannan shine wanda ake nufi da man mata walam yabzu. Amma wanda bai jihadin takobi ba, ya zama yana jihadin dukiya saboda bai samu halin yin wancan ba, ko yana jihadin karantarwa ko wa'azi ko da'awa ko musuntar da maguzawa ko duk wani aiki da ke da alaka da aljihadul am, to wannan insha Allah ya shiga cikin rankiyar waɗanda suke sun yi jihadi ko kuma zuciyarsu ta raya musu jihadi din. Mun ji ko ce Imam Muslim, Imam Nawawi a cikin fasarar sa yace wannan hadisin ya shafi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, a sa'ad da ake zaman Madina din nan ake da buƙatuwa zuwa ga sojoji wanda za a fita jihadi da su. To a lokacin duk wanda zai ce shi ba zai je ba, to manzo Allah ya faɗi wannan maganar ne a matsayin alamar wannan mutumin munafiki ne wanda yace ni ba za ni ba, dan an samu irin su da yawa. Za mu zo mu ji bayani akan su a gaba insha Allah. Sai mu koma cikin littafin inda malai yake cewa faslun, ga wata gaba. Malai yace walamma da'a sallallahu alaihi wasallama ila Allah azza wa jalla, yayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yayi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya mishi wahayi cewa yazo ya kira zuwa ga musulunci, kuma yazo ya kira din. Istajaba lahu ibadullahi min kulli qabilatin, sai bayin Allah daga cikin kowace kabila aka samu ɗaiɗaiwa a cikin kabilun Makka, sai suka amsa kira, su banu Makhzuma, su banu Abduddari, da kaman banu Hashim gidansu kenan, da ire-irensu, da banu Adiyin, rasa daga cikin manya-manyan kabilun Makka waɗannan, sai aka samu ɗaiɗaiwa suna amsawa. Fakana ha'iza qasbi sabqi, sai zama wanda ya fara samun ya rike tuta ta cin nasara, tutar wanda ya zama na farko, aka ce ha'izu abin nan wato qasbi sabq shine sandan tsire, wanda ana tsire za a aje ta, wanda ya zo na daya shine zai dauke ta, ko wani dan kyalle haka da ake ajewa wanda in ka samu ka kai gare shi ka taba shi kuka cire shi, to alamar kai ne ka ci wannan tsiren kenan. Da haka ake amfani ta matsayin wannan azanci na zance. Wanda ya fara musulunta shine siddiqul umma, mai gaskiya na wannan al'umma shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, wa asbaquha ila al-islam, kuma shine yafi kowa gaggawa, yafi riga kowa shiga musulunci, Abubakar radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda, fa azarahu fi dinillahi, yace maki manzon Allah game da addinin Allah, wada'a ma'ahu ila Allah ala basirati, kuma ya taya manzon Allah da'awa zuwa ga shiga addinin Allah a bisa basira, a bisa ya san abin da yake, ya gane addinin. Fastajaba li Abi Bakr Usman ibn Affan wa Talha ibn Ubaidillah wa Sa'd ibn Abi Waqqas, dan haka sai aka samu waɗannan manyan sahabbai, Usman ibn Affan wanda ɗaya ne daga cikin Banu Umayya, da Talha ibn Ubaidillah, da Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum ajma'in. Duk waɗannan manyan sahabbai sun musulunta ne ƙarƙashin wa'azi da kira da Sayyidina Abubakar yayi radiyallahu anhu. Wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyi shahararru a cikin sira, cewa Sayyidina Abubakar shine farkon musulunta. Arwaito kuma wasu maganganu da suke ba haka ba, kaman daga Ibn Abbas, yadda al-Imam Muhammad Ibn Sa'd ya fitar a cikin At-Tabaqat, da ainihi Ibn al-Asir ya kawo a cikin tafsirin Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, cewa Ibn Abbas yana cewa Sayyidina Ali shine farkon musulunta. Sannan wasu maganganun kuma sun zo da nuna cewa Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha ita ce farkon musulunta duka, musamman wannan ra'ayin wasu malamai muhaqqiqai suna karkata zuwa gare shi, duba zuwa ga cewa in ka kalli yanda siyakin kissoshin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je kogo na Hira ya gamu da mala'ika mala'ikan ya furgita shi ya mishi wahayin ikra daga nan da ya taso gida kawai ya zarce kuma gidan nan da ya zarce gun wannan mata ya je wat ɗakin sa kuma matarsa Khadija radiyallahu anha yana ce ita zammiluni zammiluni kamar yadda Bukhari ya ruwaito to kaga kuma anan kai tsaye ta amince da abin da yake akai ta yadda da shi daga sai zama ita ta fara gazgatawa sai wasu suka ce a irin wannan gazgatawa gazgatawa ne wanda dama a ɗabi'ance iyalan mutum suna yarda da abin da yake akai ba wai imani ne imani na ya ma fara kira ba ya bata labari ne to ko ne ka ba mataka labarin wani abu da kake fatan za ka yi ko kuma kai ko ya same ka a ɗabi'ance inda mata kware ce ana fata ya zama tagoyi bayan ka akan wannan abu ko da mummuna ne da zaran ka ce za ka yi takarar siyasa ko za ka yi shiga wani kasuwanci mata ka za ta goyi bayan ka abinda kai ba ta goyi bayan ka ban ka ba ta labarin cewa za ka yi wani auren shine kawai ake sa ran ta ki goyin bayan ka ko da haka kuma za ka yi ta munafunci ba za ka gaya mata ba sai lokaci ya kure saboda ka ta kawo maka tarnaki wani lokaci ma sai ta ma asiri ma a irin wannan zamanin ko ta je ta ziga wacce yarinya da sauran iyayenta cewa ai baka kula da iyali baka ciyarwa ba za ta je ne a matsayin mataka ba a matsayin wata mai nasiha ko ta tura wata kada fati da je ta warga zama gwamnati to a shahidi shine gazgatawa na Khadija na farko ba wai gazgatawa ne a matsayin ya kiraye ta zuwa ga addinin ba haka wasu suka ce amma yana fita gida ya gamu da abokinsa Sayyidina Bakar ya mishi albishir cewa ga abinda ya faru da ni zaka taimake ni akan wannan yace zan taimake ka to daga sai zama formal abin nan wato kira Sayyidina Bakar shi aka fara mu formal kira a aikace manzo Allah ya ce wani kamusulunta mana Sayyidina Bakar ne daga sai aka fara yi masa to shi kuma Sayyidina Ali idan ke zamu zo mu ji cewa kissa tana da matsala kissa cewa Sayyidina Ali manzan Allah ne ke rike da shi a wannan lokacin wannan kissa bata tabbata ba isnadojinta duka ba su da inganci cewa wai Abu Talibin ya shiga cikin kunci na talauci da haka sai su Abbas suka yi shawara suka ce bai kamata mu bar shi yana fama da kuncin talauci haka ba mu taimake shi ba sai suka je suka ce to za su rage mai yawan yaran shi su mai da su gidansu sai Abbas ya dauki Ja'far shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Aliyu to wannan kisa ce munkara ma shuhuratiya munkara ce na farko dai tukunna Abu Talib shine sayyidul quraishin gaba daya a Makka kuma siyada ta irin wannan zamanin na jahiliya ba ta yiwuwa da talauci ba ba a ba mutumin da yake talaka sai attajiri sosai yanda ka san abun nan ne halifancin tijani ka san an ce tijani ya ce ka a ba talaka sai mai kuɗi wanda zai iya balantiya ya kashe wa dariƙa kuɗi to haka a jahiliya duk wanda kaji an ce sayyidi ne a cikin kaum ɗinsa to zai zama yana da dukiya yana da ashira yana da kuma halin kyauta ba a ba marwaci so kuma ba a da wani tarihi na cewa wata yunwa ko wani bala'i ya auka wa dukiyar sayyidina sorry ya auka wa dukiyar Abu Talib ta lalace babu wannan tarihi sannan kuma ƴaƴansa duka maza guda hudu ne su Ja'far din da ƴan uwansu su hudu ne maza to maza hudu kuwa har yana da ma kuma a lokacin waɗannan Aliyu da Ja'far su ne kaɗai yara sauran manya ne bai yiwuwa a ce wai dan ana so a rage masa wahalar ciyar da su kawai a ɗauke wasu yara ƙwaya biyu shikenan wai ya zama kuma ya fita daga wannan kuncin talaucin ala'ayi halin dai isnadin kissar bai tabbata ba Ibn Sa'din ya rawaita ta a cikin tabaqat da kuma al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa haka Ibn Hisham a cikin sira dinsa kuma isnadi ne wanda yake akwai waqidi a cikin sa waqidi kuma maturuki ne a gun malaman hadisi ba a karban riwayar sa musamman irin wanda take da alamar nakara dan haka wannan kissa bata tabbata ba da abin nan ga haka abin da dai karuna maka rashin tabbacin ta shine Ja'far dan Abu Talib shi yana mu dauka yana gidan Abbas idan haka ne ya kamata a ce da Ja'far da Abbas ne suka musulunta tare shi da wanda ke rike da shi sun musulunta amma Ja'far yana yaro shi mai musulunta yana cikin as-sabiqun al-awwalun amma kuma mai gidan shi bai musulunta ba kaga kenan yana nuni zuwa ga ba hannun shi yake ba kenan dan mutane suna fassara cewa ne saboda shi sayyidina Ali dama a gidan manzo Allah yake da aka to duka da shi aka fara musuluncin duka a gidan amma tabbas yana daga cikin mutane na farko farkon musulunta in ba shine na farkon ba wallahi alam abinda da ya kawo wannan shine ba wai manzo Allah ya bude register bace cewa to duk wanda ya musulunta ya sa sunan shi anan kaga da nan za a ga wane ne na farko wane ne na biyu wane ne na ƙarshe ba register aka bude ba ba kuma ana abin nan ana ba mutane wani kaci ne ko rasidi cewa to wannan ya shiga musulunci ba to da za a gane da date din amma daga baya ne da buƙatuwa ta taso a tarihance ta sanin waye ya fara kaza waye ya fara kaza to shine sai aka dinga waɗannan binciken wallahu ta'ala alam a zahiri shi malam ibn al-qayyim yana karkata zuwa ga wannan ra'ayin dake cewa wanda ya fara musulunta shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu wannan magana ce ta shahararriya a gun wasu malaman tarihi da yawa irin su ibn kathir irin su imam az-zahabi irin su abin nan wannan makaridi da makamantansu wallahu ta'ala alam na'am zamu zo kan magana akan waraka zamu zo kan magana akan shi insha Allah yana nan gaba kadan shi ma yana daga cikin na farko farko wa badara ila listijabati lahu sallallahu alaihi wasallama siddiqatun nisa'i sai kuma siddiqatun nisa mai gaskiya a cikin mata ita ma tai saurin karban addinin musulunci shi sa zaka ga sai wasu suke rabawa a ce wanda ya fara musulunta cikin maza cikin yara cikin mata cikin bayi sai a rarraba abin dan kowa ya samu wannan falala sai a rarraba haka Khadijatu bint Khuwailid Khadija ar Khuwailid radiyallahu anha wa ardaha uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta fara musulunta a cikin mata wannan mata tana daga cikin mata ya shahararru a cikin musulunci wanda suke da falala za a zo a ji magana akan ta gaba kana abin da yake so ne ishara anan shine shahararriyar kissa cewa Khadija manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta alhalin shekarar ta 40 ko shi kuma shekarar sa 25 wannan ma duk da shaharar sa bai inganta ba bai da isnadi tabbatacce sam isnadin shi munqati ne wanda yake bai da tabbaci a cikin littafin Ibn Sa'd Muhammad Ibn Sa'd cikin At-Tabaqat da kuma littafin Dalailun Nubuwa din na Imam Al-Baihaqi da wasu wurare waɗanda ba wannan ba amma magana inganci babu bai tabbata ba sannan da gaskiya abin da zaka lura da shi shine Khadija ta haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴa wanda kuma a ɗabi'ance mataye wanda suka wuce shekara 40 ba sa irin wannan haihuwar suna kaiwa menopause za su kai haddin inqita'il wilada wannan yasa sai wasu malamai suka karkata zuwa ga maganar da aka ruwaito da ba wannan ba cewa sanda ya aure ta shekarar ta 28 akwai wannan riwaya ta fi kama da abin da yake ya dace da ɗabi'a a ce ta haihuwa ne ta haihuwa ne ta haihuwa ne ƴaƴa burjik kuma a ce sanda ya aure ta shekarar ta 40 wannan yana da iskali kwarai da gaske har wasu ma suka dauka sunna ne cewa ka aure shi shekara 40 in gana dan shekara 25 kaga wannan giri akan ruwa kenan wannan kisa na san mutane za su sha mamakin an ce bata tabbata ba saboda shaharar ta da suke ji dan haka bari mu karanta kadan daga wannan littafi mai suna masha'a wa lam yathbut fi sira na malam Muhammad Abdullahi ibn al-Aushan yayi magana akan wannan qadiya ta cewa Khadija radiyallahu anha game da batun aurenta sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a ce wai wannan shine shekarunta to akwai matsala gashi a cikin shafi na 18 yace umru Khadijata radiyallahu anha inda zawajihi sallallahu alaihi wasallama biha nawa ne shekarun Khadija sa'ad da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa alihi wasallama mare yace al mashhur fi kutub as-sira anna umraha radiyallahu anha lamma tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana 40 sanata abinda ya shahara al tafan sira shine cewa sa'ad da manzo Allah ya aure ta shekarar ta 40 wa annaha lamma tuwfiyat kanat binta 65 cewa kuma tarihi shekarar ta 65 rawa dalik ibn sa'd fi tabaqati al waqidi wa fi ibn sa'd ya rawaito wannan cikin tabaqat daga waqidi waqidi yace wata zawaja ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 25 sana manzo Allah ya aure ta shekarar shi 25 wa khadijatu yawma idhin bintu 40 sana ita kuma shekarar ta 40 wal waqidi matrukun malan yace waqidi dai abun watsi ne bal qadru huwa khilafu dalika kuma an ruwaito sabanin haka faqad rawal hakim bi sanadihi al ibn ishaq hakim ya ruwaito da isnadin sa zuwa ga ibn ishaq cewa wa kana laha yawma tazawwajaha 28 sana randa manzo Allah ya aure ta shekarar ta 28 lakinn ibn ishaq lam yusnid al khabar sai dai shi ma bai kawo isnadi ba thumma saqa al hakim bi sanadihi an hisham ibn urwa qala sannan hakim ya kara kawo wani isnadi daga hisham dan urwa yace توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي ابنة 65 سنة خديجة تارسو الله يكرمها يدا شكرت 65 قال الحاكم سي حاكم يتي هذا قول شاذ وانا مغانا شي فندرريا فان الذي عندي انها لم تبلغ 60 سنة ني اورينا ما خديجة تارسو بتا كاي شكرا 60 با وقال البيهقي في الدلائل قال ابو عبد الله الحاكم قرات بخط ابي بكر بن ابي خيثمه قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال مصعب يتي ثم بلغت خديجه 65 سنه ويقال 50 سنه وهو اصح تا كاي شيكرا 55 كو كما ما 50 سنه ده ترسو wannan yafi inganci وقال ابن كثير وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم انه كان عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجه 25 sana haka dai baihaqi ya ruwaito cewa ya haka to daga hakin cewa manzo Allah ya aure ta shekarar 25 wa kana umruha idzaka 35 ita kuma shekarar ta 35 wa qila 25 sana ko kuma shekara 25 qala rahimahullahu inda wa qala rahimahullahu sai ibn kathir ya kara cewa inda alhadith an zawjatihi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan matayen manzon Allah yace wa ana hakim ibn hizam qala kana umruha 40 sana daga hakim dan hizam yace shekarunta 40 wa an ibn abbas daga ibn abbas kana umruha 28 sana shekarunta 28 rawahu ibn asakir ibn asakir ya rawaito duka wadannan guda biyu a cikin tarihu dimashq wa qala ad-doktor akram al-umari akram biya al-umari ad-doktor hafizahu Allah yace a cikin as-sira nabawiyyah sahiha yace wa qad anjabat khadijatu radiyallahu anha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zakaraini wa arba'a inas khadija Allah ya kara mata yadda ta haifa ma sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama maza biyu da mata hudu ya shire kenan ko mimma yurajjihu riwayata ibn ishaq wanda wannan yana bada dama a karkata zuwa ga riwaya ibnu ishaqa ai annaha fi thaminati wal 20 cewa yafi inganci a ce shekarunta 28 fal galibu dan abun da yafi shahara annal mar'ata tablughu sinnal ya'as min al injabi qabla al 50 mace tana wuce shekarun haihuwa kafin ta kai shekara 50 to ita ko idan an aure ta a cikin shekaru 45 dinnan ne kenan a shekarun da suka biyo baya ta haifi yaya 6 ko da tana yin gwarne ne za a ce to ta haifa ne duka shekara wanda kuma bai yiwuwa ga mace da ta kai wannan shekarun ta irin wannan haihuwa haka a jajire bai yiwuwa ba ta da wannan karfin wato dabi'ar za ta iya daukan ciki ta sauke shi kai tsaye kuma ta kara haifan wani ko da za ta haihu zai zama akwai interval aƙalla shekara 3 4 ba ma shekara 2 ba to da kenan za ta shekara in mun dauka shekara 3 daga san da ya haife ta za ta shekara 18 kenan tana haihuwa daga 45 zuwa kaman 50 da wani abu ko mun gane to wannan yana ba da dama ai shakka game da abu sannan kuma bayan kasancewa abun bai da isnadi tabbatacce dan haka yafi dacewa a ce shekarunta 28 ko there about sai kuma ta ci gaba da haihuwa to wannan kuma ya tafi a dabi'anci babu matsala wallahu alam sai malai yace fa'idatu ga wata fa'ida قال الزبير بن بكار مالم زبير بن بكار مالم تاريخ يتي هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن الزمعة وتما تامي سنة هند اجنا أبو عبيدة اجنا عبد الله بن الزمعة جيكا صحابيتي حملت بموسى بن عبد الله بن حسن بن حسن تعلو كتكين تنت موسى دان عبد الله دان جدان حسن دان جدان حسن دان عليو دان أبو طالب ونشريفين بعد 60 سنة bayan ta shekara 60 to ana samun irin wannan daidaiwa ya zama abun mamaki ya zama labari ko a dinga ruwaitowa amma dai ba dai ta haifi yaya shida ragas haka ba dai shida ba amma ana samun daidai mace da ta wuce wannan shekarun ko kuma ta zama ya isa ta kai menopause dinta sai kawai a wayi gari kawai sai a ganta da ciki da mijinta ai ta mamaki kuma Allah yana wannan ikon shi amma dai haihuwa barkatai wanda mata masu karancin shekaru suke to ba za su iya ba su waɗannan yace wasan yi ulama ana ya kuluna sai muka ji malaman mu suna cewa la tahmilu mura'atun ba'da 60 sana illa min quraish ba a samun mace ai shekara sama da 60 ta dauki ciki sai ba quraishia wala ba'da 50 illa arabiya ai shekara 50 kuma sai ba arabiya wallahu alam yana bukatun scientific evidence to jama'a kun ji wannan dan haka magana ce mai buƙatar tantancewa tukunna wannan littafi yana da matukar muhimmanci akan tantance maganganu a cikin sira gashi nan ma sha'a walam yathbut fi sirar nabawiyya mun shayi ishara zuwa gare shi na malam Muhammad ibn Abdullah al-Aushan malami ne da haimbi yana raye masani ne na tarihi kaga littafin wannan wani copy ne da muka cire shi ran daga kan internet amma akwai copy na gargajiya wanda yake na madaba muna da su anan wannan wani ne ya cire shi daga kan abin nan yayi printing din sa zaka iya neman shi akan internet ka samu pdf copy ka sa a waya ka karanta akwai bukatar kowa ya karanta shi domin zaka sha mamaki abubuwan da suka yadu a duniyar nan game da tarihi kuma sai ka ji ba su tabbata ba indai a isnadance ne maganganu ne kuma na malamai su ibnu kasirin su zahabi su ibnu hajirin su ash-shaykhul albani su akram diya umari su Ahmad Shakir duka maganganun su ne yake daukowa su Iraki ba maganganun shi bane kamar yadda kaji tun yanzu anan maganganu ne tabbatattu a ilmance amma a yadda aka saba karantar da tarihi da sira ana ganin ba komai kawai a fada in ma an sani cewa bai inganta ba ko kuma ba ma sani din ba irin na baba mai gida ne kawai da za a dinga karantawa kawai kaza 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 da na yan maulidi din shine har ya shigo cikin mutane masu karatu shikenan sai kaji ana ta fada yanzu wannan na sani mutane da dama za su ji sadma hadda cewa an karanta a karatun sai wani ya ce ƙarya ne haka ne sai zaka dishi sai ya kawo inda ya tabbata kawai shikenan na'am yi ba sani ba a tantance a ce a shekara nawa ta yi aure ko wace shekara aka haife ta a shekara ta nawa ta yi aure shekara nawa ta yi a wajen mijinta bayan ya mutu shekara nawa ta yi kafin ta yi aure duka babu wannan babu mawasi saboda larabawa ba al'umma ce masu rubuta abubuwa ba mu ma da muke ta kama muna rubutu ba kowa zai tantance irin waɗannan ga kanshi ko ga ƴan uwansa ko iyalansa ba kowa bane abin da yasa suka zama ana tattauna wannan game da su saboda alaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba ita ba kowace mata a Makka ka taba jin ana magana akan shekarar ta kaza ta yi aure saboda bai da wani muhimmanci muhimmancin wannan ya taso ne saboda muhimmancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba ita ba akwai wata mata da kaza an ce misali ummu hani ko hindu ko wance ana ma kokarin a sanya shi ta yi aure ba da mu kowa bane wannan amma saboda na manzo Allah ne wannan sallallahu alaihi wasallam so abin da ya faru a baya kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da tabbas game da shi an dai sani kawai ga dabi'a duk mata suna yin aure idan sun kai munzili sun samu wanda yake auren su an san a dabi'a galibi daga shekarun 14 15 har zuwa 25 suke yin wannan sai dai irin wannan hasashen to a dauka cewa ta yi aure shekarar ta 20 wataƙila ta shekarar 10 da mijin ya mutu kuma yanzu ta ƙara shekara 5 ko 7 ko 8 sannan ta samu wani auren is very possible duk waɗannan daka ba shine muhimmi ba dama amma dai tunda bai inganta ba to wala yi talakin shi a matsayin abin ingantacce ba wajibi ne ga wanda ya sani in ba bayani ya faɗi wannan magana na'am mala ƙwarai da gaske magana aka haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan shi ma a ciki akwai maganganu wajen maganganu tara ne ba wannan ne kawai sai ta yadu saboda ta dace da ran da ya rasu sai mutane suka ga to zai fi dacewa a ce irin ran da ya rasu kuma irin rana aka haife shi shine kawai taujihin amma maganganu ne akalla guda tara ibnu kasirin ya kawo su a cikin albidayatu wan nihaya shima malamin nan yayi kaito su yayi magana akan su kuma cewa larabawa ba sa yi wa ƴaƴan su takardar haihuwa ba cikin tunanin su babu wata hukuma ba da takardar haihuwa ba wanda yake rubutawa kuma dama suna lissafin su ne da abubuwa kamar su ce shekarar giwaye shekarar kaza manzo Allah yana cewa shi da kanshi mu mutane ne wanda ba ma kirge ko ba ma lissafi asharu hakaza wa hakaza to dan haka sai da ya zama manzo din ne sai aka fara tunanin yaushe ma aka haife shi za a tantance shekaran saboda wannan abubuwa da suka faru a daidai lokacin amma tantance ranan ko wata to wannan ba abu ne mai yiwuwa ba musamman kuma tunda wanda suka haife shi a lokacin ba sa duniya mahaifiyarsa ba ta duniya mahaifin shi baya duniya sauran waɗanda suka san shi sanda aka haife shi su ma ba sa duniya ko kuma ko da suna duniya ba sa kusa su duk waɗannan abubuwa ne da idan mutum yana da background a cikin research methodology a history zai iya fahimta su a irin historical events amma wanda yake kawai gama garin mai kauna ne sai ga wannan ma wai ai wani taɗe kafa tarihin ne ba haka bane tantance abubuwa ne a ilmance kuma tunda wannan ba shine muhimmi ba game da manzala sallallahu alaihi wasallama abin da yake muhimmi shine manzancin nashi Allah cikin hikimarsa sai bai sa aka kiyaye wannan din ba abu a kiyaye da majibi da aka kare mana ina kuma inda ana da shi keke da keke hakan ma an kekantar da shi an ce shine da haka duk duniya yanzu ranar 12 Rabiul Awwal ba musulmai ba kawai hatta kafirai suna akwai da suke celebrating wannan rana a matsayin ranar da aka haifi wani babban mutum a kasashen turawa a wuraren da ake bincike cibiyoyin bincike akan tarihi wanda suka karanta tarihin musulunci suka san manzo Allah islama ba a barsu a baya ba wajen yin maulidi ba a yanzu da muke magana a santoci da suke kasashen turawa na bincike akan tarihi da wuraren ilimomi yanzu suna ganin manzo Allah a matsayin wani jagora duk da ba su imani ba a matsayin wani babban mutum irin da ake lissafa su Aristotle su Plato su Alexander the Great su Isa almasihu su wane manyan mutane a tarihin duniya ko to duka ana celebrate ran da aka haife su to aka suke maulidi su ba wai a matsayin waɗanda da suke ganin suna samun lada ba ka ji wani iri ko Allah ku to da haka waɗannan abubuwa ne da suke duk zamu wasu su mun karanta su a baya in za ku yi tunawa a cikin mujalladi na farko wasu su kuma zamu zo kansu annan insha Allah a shafukan da suke tafe in Allah ya ba mu gamdakatar mun sani Allah ya sanar shi mu zamu ishara akan abinda bai inganta ba da hujjarsa dan ba magana ce da mu muke fadanta magana ce ta malamai wanda yake ganin kuma zai ja da su yana iya ja da su in yana ganin ya isa ya ja da su din ina ganin zamu saurara anan Allah ya kai mu sai mu sake tasowa kawai daga wannan gaba ta faslun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am.